Jama'a, sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60, sai kuma kilahertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da fara'a da nomad da lalwar da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma biyo hausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Juma'a 17 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarin.
An saka ranar 22 ga watan Agusta a matsayin ranar da za a saurari karar da bangaren yan adawan kasar Zimbabwe ya shigar na kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar. Rasha ta soki sabbin takunkumin da Amurka ta kakabawa wani kamfanin kasarta da na China da Singapore. 'Yan sandan Uganda sun kama wasu mutane da ake zargi da hannu a kisan wata mai wa'azi.
Tukanin labaran kenan. Hukumar zaben Najeriya ta ce mai yiwuwa 'yan Najeriya da ke waje su yi zaɓe, amma ta ƙaryata cewa ta ware naira biliyan 6 don ciyar da 'yan sanda.
Duk wanda za su yi aiki a turin da ake zaɓe su ne muka yi tanadin kuɗin da za a ba su na cin abinci da kai biliyan 6 ba biliyan 4 ne da 600.
Hukumar 'yan sandan Najeriya kuma ta kare dalilinta na tsare wakilin jaridar Premium Times.
Saboda wani abun idan ka faɗa zai iya tada zaune tsaye, wani abun idan ka faɗa zai iya kawo yaki, wani abun idan ka faɗa zai iya jawo juyin mulki.
Za a ji ƙarin haske game da mutane uku da ruwa ya ci su a Agadez, jamhuriyar Nijar, kamar rakoce ranar Juma'a. Jimai Ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Jam'iyyar mai mulki da ta yin adawa a Zimbabwe sun ce kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta saka ranar 22 ga watan Agusta a matsayin ranar da za ta saurari ƙarar da bangaren 'yan adawa ya shigar wacce ke kalubalanta sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi. Shugaban 'yan adawa Nelson Chamisa ya sha kai a hannun shugaba Emmerson Mnangagwa da ƙuri'u ƙalilan, amma jam'iyyarsa ta yi ikirarin cewa an tafka babban kuskure a lissafin ƙidaya ƙuri'un. Saboda haka yana neman a sake sabon zaɓe ko kuma a rantsar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi a ranar 30 ga watan Yuli. Sai dai lauyoyin Mnangagwa da hukumar zaben ƙasar sun gabatar wa kotun takardun neman a yi watsi da ƙarar ta 'yan adawa, domin a ce wasu sun makara wajen shigar da ƙarar. Yanzu haka kotun na da kwanaki 14 daga ranar Juma'a da aka shigar da ƙarar ta ɗauki matsaya kan wannan shari'a. An dai dakatar da bikin rantsar da Mnangagwa har sai kotun ta yanke hukunci. Rasha ta ce sabbin takunkumin da Amurka ta kakabawa wani kamfanin ƙasarta da wasu na China da Singapore suna da illa kuma ba su da amfani. A ranar Laraba, Amurka ta saka takunkumin akan kamfanoni uku domin ladatar da su saboda ta zarge su da taimakawa Koriya ta Arewa kaucewa takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kakaba mata. A jiya, Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya kan yadda za a sasanta rikicin nukiliyar na Koriya ta Arewa. Hukumomin Moscow sun ce takunkumin za su iya kassara tattaunawar kwance ɗamarar makaman nukiliyar Koriya ta Arewa da aka sa a gaba. Amurka ta zargi wani kamfanin kasuwancin China da abokin hulɗarsa na Singapore da yin wasu takardun bogi waɗanda suka taimaka wajen sauƙaƙa safarar barasa da tabar sigari zuwa Koriya ta Arewa. A ɗaya ɓangaren kuma, sakataren baitul malin Amurka Steven Mnuchin ya ce Amurka a shirye take ta saki kakaba wasu sabbin takunkumi akan Turkiya, muddin ba ta saki ba American Pastor nan Andrew Branson daga ɗaurin talala ba. A jiya, Alhamis, Mnuchin ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar yayin taron majalisar zartarwa da suka yi da shugaba Trump, wanda ya samu halartar manema labarai. Tsatsamar dangantakar shugaba Trump da kafafen yaɗa labaran Amurka ta ƙara faɗaɗa a jiya, Alhamis, a lokacin da ɗaruruwan jaridun ƙasar suka ɗauki wani mataki na bai ɗaya domin kare 'yancin walwalar 'yan jarida, matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba. Wannan kamfe martani ne ga suka da Trump ke yawan yi ma kafafen yaɗa labaran ƙasar. Aƙalla jaridu daban-daban 350 a sassan ƙasar aka shirya za su wallafa sharhi-sharhi na nuna goyon bayan muhimmancin walwalar 'yan jarida da ƙarfin da suke da shi a Amurka. Matakin da jaridun suka ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Trump yake yawan zargin kafafen yaɗa labarai babu ƙaƙƙautawa kan cewa suna yada labaran bogi, inda campaign din ya musanta ikrarin da Trump din ke yi na cewa su ne makiyayin al'ummar Amurka. A jiya Alhamis, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa kafafen yada labarai masu watsa labaran bogi su ne jam'iyyar adawa a Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun tarayya a birnin New York ta tuhumi wasu 'yan kasar Sin su 22 da laifin fasakorin wasu jabin kayayyaki zuwa nan Amurka, waɗanda aka yi kiyasin kuɗin su zai kai kusan dala Amurka rabin biliyan. Kayayyakin na jabu sun hada da kayan kawa da suka yi fice kamar na jakar Louis Vuitton da jakar adana kuɗi a aljihu da aka fi sani da wallet ta Michael Kors da kuma turaren Chanel. A jiya Alhamis aka cafke mutane 21 da ake zargi da hannu a wannan almundahana. Attorney General na Amurka ya ce waɗanda ake tuhumar ana zargin su ne da fasakorin kayayyakin da aka hada a China, waɗanda na jabi ne da aka shigo da su ƙasar cikin kwantena-kwantena a matsayin ingantattun kaya, aka kuma sauke su a tashoshin ruwan New York da New Jersey. Baya ga tuhumar da ake musu shigar da jabin kayayyaki, ana cajin mutanen da laifukan ɓoye kuɗaɗen haram da yin almundahana a fannin shige da fice a Amurka. 'Yan sanda a yankin yammacin kogin Nilo a Uganda sun kama wasu 'yan ƙasar Sudan ta kudu su uku da ake zargi da hannu a mummunan kisan da aka yi wa wata fasto a ƙasar a makon da ya gabata. An kashe mai wa'azin ce a sansanin 'yan gudun hijira na Fagiryanya da ke gundumar Anjumani. 'Yan sanda sun faɗa muryar Amurka cewa an jefe faston ce da duwatsu da tsakar rana a wani hada-hadar wato a wajen wata kasuwa. Mai magana da yawun 'yan sanda a yankin na yammacin kogin Nilo, Superintendent Josephine Angusia, ta ce wani gungun mutane ne ya kashe fasto Bunyan Margaret mai wa'azi a cocin Mujami'ar Victory Church wacce ke ayyukanta a gundumomin da ake kira Anjumani da Mayu a ƙasar ta Uganda, bayan da wasu shugabannin Kristoci mabiya ɗarika Evangelica suka yi zargin cewa ita mai ya ce.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a Abujan, Najeriya, inda hukumar zaben kasar ta ce 'yan Najeriya da ke kasashen waje na iya zabe, amma Abu Umar gari.
Hukumar zaben Najeriya ta bayyana matsayin 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasashen ƙetare kan zaben 2019. Kwamishinan wayar da kan masu kada ƙuri'a Muhammad Haruna ya bayyana cewa hukumar zaben na fatar waɗanda ke ƙetare za su samu damar yin zaben, duk da hakan baya cikin dokar zaben da ake amfani da ita.
Yan Najeriya da suke kasashen waje za su iya yin zaɓe, amma doka na gudanar da zaɓe har yanzu bata yi ba tanadin wanda 'yan Najeriya da suke kasashen waje su yi zaɓe, kuma dole a yi ne ta aiki da doka.
Akwai mutane da yawa waɗanda sun yi katin zaɓen nan sun yi rajista, amma har yanzu ba su je sun karɓa katin zaɓen su na dindindin ba. To ta yaya kuke ƙoƙari don ganin cewa an raba wa kowa katinsa don kowa ya samu damar kaɗa ƙuri'a a zaɓe mai zuwa?
Muna faɗakarwa, muna kuma gaya mutane muhimmancin katin dindindin na zaɓe.
Game da raɗe-raɗen kashe naira biliyan 6 don baiwa 'yan sanda abinci a lokacin zaɓe, Muhammad Haruna ya ce kuɗin ba su kai haka ba, kuma ba 'yan sanda ba ne kadai.
Duk wanda za su yi aiki a turin da ake zaɓe su ne muka yi tanadin kuɗin da za a ba su na cin abinci, kuma mutanen da za su yi wannan aikin miliyan 2 ne da kusan 700,000. So in kika yi lissafin bai kai biliyan 6 ba, biliyan 4 ne da 600. Miliyan 2 din nan da 700 zaɓe har guda biyu za mu yi. Za mu yi na farko shi ne na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya. Bayan sati biyu za mu zo mu yi na gwamnoni da 'yan majalisar state. So wannan tanadin da aka yi shi ne saboda wannan ne. Kuma banda cewa guda biyu ne yana iya mafin biyu. samu wani dan matsala dole za mu sake yin wani ko da ba duka kasan gaba daya ba kila wani su states an samu matsaloli dole INEC sai ta koma ta kammala zaben to duk wannan shine muka yi tanadi
ɗan Najeriya da dama na nuna halin ko in kula ga karbar katin zaben su bayan sun bi dogon layi sun yi register a Abuja kadai akwai fiye da mutum 50 da basu karbi katin zaben su ba Hawwa Umar Udubo muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To gaida Hawwa har yanzu dai muna Abuja inda ake ci gaba da cece kuce kan tsir wani dan jarida Hassan Maina kaina gare ka
duk wanda ya aikin jarida bisa horo irin wanda aka baiwa dan jarida na gaske ya san cewa akwai hanyoyi da ake bi na bayyana bayanai ga duniya saboda wani abun idan ka faɗa zai iya tada zaune tsaye wani abun idan ka faɗa zai iya kawo laifi wani abun idan ka faɗa zai iya jawo juyin mulki ko kifar da gwamnatin da ke kan mulki waɗannan abubuwa ne da ya kamata a yi takatsantsan
kakakin sufeta janar na yan sandan Najeriya kenan Bala Ibrahim ke magana kan ci gaba da tsare dan jaridan nan Samuel Ogundupe na jaridar Premium Times wanda rundunar yan sandan Najeriya ta kame bayan da ya samu tare da wallafa rahoton da shugaban yan sandan Najeriya ya mika wa mukaddashin shugaban kasa Professor Mi Oshinbajo kan rawar da Malam Loldo Rai taka wajen tura jami'an DSS suka mame majalisar tarayyar Najeriya kungiyar Amnesty International ta yi watsi da ikrarin yan sandan Najeriya inda kakakinta Malam Isa Sanusi ya min karin bayani
ba wai magana ce ta wata takarda tsakanin mataimakin shugaban kasa da sai janar na yan sanda ba magana ce ta ana so ne a ragar yan jarida
kungiyar yan jaridu ta Najeriya wato NUJ ta rubuta wata zungulurriyar wasika zuwa ga mukaddashin shugaban Najeriya inda ta nemi ya sabaki Shaibu Usman Leman shine sakataren kungiyar yan jaridun Najeriya
in za a je kofi ne da ya kamata a yi shari'a yadda ya dace har ba mu da matsala da wannan amma a daina kama yan jarida ana muzgina mu sai an gallaba za mu su azaba sai a kai su kofi ba daidai ba ne
amma kakakin shugaban yan sandan Najeriya Bala Ibrahim ya ce batun nan fa yanzu babbar magana ce
ita irin kuma yan sanda ba ta rike da shi ai an kai shi kotu maganar yanzu tana kotu
to sai dai kuma kamfanin jaridar Premium Times ta bakin daya daga cikin manyan jami'anta Malam Sani Tukur na cewa
amma to wani tsari aka bi aka tafi kotu abinda dokar kasa ya ce duk wanda ka kama ka tuhunci shi da wata abu yana da ikon ya nemi lauya ya kare shi ko suka tafi a boye wata wani kotu ma an tashi ba kowa daga alkalin sai ma'aikacin sa guda daya aka ce alkali ya ce akai shi aje shi sai bayan kwana biyar a dawo da shi
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to gaida Hassan daga Abuja kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda ministan lafiya na kasar Dr. Ilyasu Idi Mai Nasara yayi bayani ma wakilin mu a Yamai Sulemuna Barma kan yadda ruwa ya ci wasu mutane uku a kauyen Tabelot na yankin Agadez da cewa
ni lalle ambulance din Tabelot te da yazo shi chauffeur din ya ga ruwa mutane sun tsaya mai sai kunduma ciki motar ta da su shi kadai heta da likita da dan malati da wanda arake da shi ruwa sun katai da su mai an samu yanzu gawa biyu yanzu guda biyu an samu dan malati da accompagnant yanzu infirmière din ci abba sawan bahar yanzu tunda deja equipe din ministère ta yi kite a 10 heures sun ta SGA ya tai dan muga wanda za a yi talwa ko cikin me kake baka fada ta balle in ta dukon nan ba taiwa talwa ta duko kai ko ganin ta an kai ta wara baka shiga cikin ta ya ga motar na da karfi kuma ya zauce gani
to a shirin mu na hantsi za a ji cewa wasu kungiyoyi sun yi alƙawarin taimakawa manoman Najeriya rage asara ko me yasa
Kungiyoyin sun ce bincike ya nuna kashi 40 cikin 100 na doya da dangoginta da ake nomawa a yankin Sahara na Afirka da kashi 50 cikin 100 na adadin kayan marmari da tumatur da dangoginsa suna salwanta bayan nanarsu a gona kafin su kai lokacin sarrafawa a tukunya.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayanin wannan rahoton yanzu kam bari Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu.
Babu aihoje da ke na sau, kun gaje ke lahiya.
Ya wa masu sauraronmu, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shiri na lafiya uwar jiki. Gani ga likitanku nan Dr. Muhammad Ladan, wanda zai kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatan kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya hajiya.
To likita, za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure a can ƙaramin hukumar Gusau jihar Zamfara.
To
ya ce yana son a tambaye ka a amfanin shisha da kuma lofe da mutane ke sha, domin wai ana cewa suna magani. To in shin haka ne, maganin ne suke a jikin ɗan adam, kuma menene bambancin su da sigari da masana suka tabbatar tana da illa ga jikin bil'adama? Da farko likita, ka san ko meye shisha?
Shisha, kin san shisha irin abu mai bututu wanda ake sa haɗa shi da wani gora da hayakin taba a sama, wanda ke shiga ta wani ruwa sai mutane ta zuƙa ta wani bututu. To shisha ɗin kenan hajiya.
To shishan ɗin kamar yadda ake sa lofe ne ake sa garin taba, ko ko ana hada da wani abu?
Ana hada shi, yawanci aka hada shi, waɗansu suka hada shi da kamar da zuma, aka hada shi da abubuwa da yawa don ya sa ya kanshi ko ya daɗi in ka shaka.
To
haka suke hada, waɗansu suna hada shi da kamar zuma da irin su cinnamon da me da abubuwa da wanda zai sa shi ba zai wari kamar taba ba, amma don in ka shake shi ka zuke shi za ka rinka jin daɗin shi a baki.
To
haka ake, domin shi yanda ake hada shi a saman shi za a samu wanda za a sa kamar bututu ne mai tsawo haka.
To
a gefen bututun akwai inda aka harada inda su waɗannan abubuwan da ake zuka da su suke fitowa. To a saman shi ake sa taba wanda aka hada da abubuwa, to za ta rinka kona sai hayakin ya shiga ta cikin ruwa, hayakin ya shiga ta wani ruwa, to cikin ruwan ne ake shaka.
To
yanda yake kenan, shi da ake kiran shashi shisha, waɗansu suna kiran shi hoka, waɗansu suna kiran shi habu babu, ko wannan gel, duk sunayen su kenan hajiya.
To game da tambayar cewa wai suna magani,
to wannan abu hajjia bai maganin komai. To na farko, abin da kake shaka din ai takataba ne, nikotin da turin da muke kiran shi, to shine ake shaka. Amma shi ma wani lokaci masu ilimin kiya suka ce domin kin san mutane na zama a cikin kamar a wuri kamar a daki ake zama inda ake shaka iska.
Eh,
za ga mutane kamar uku ko hudu suke shaka daga bututu daga wuri daya.
Bututun guda ɗaya sai mutum uku, wannan ya shaka ya ba wannan ya shaka.
Kamar shi wannan goran ana hada kamar su bututun kamar uku ko hudu ake hada ma gora daya.
To sai wannan ya shaka ta nan.
Ko ana nashi yana rike yana shaka.
To
haka suke, sai ko ana zaune kamar dai yan uwa ne ko abokai, ana hira ana shaka haka ake yi.
To ba amfani ga jikin mutum. To ya yi tambaya da ya ce menene bambancin su da sigari, wannan shisha nan?
Ai bambancin shi ba wani bambanci, domin sigarin ana kona ta a sama ta, sai hayakin ya shiga cikin wannan shi gora din yanda zai kuma ka shake ta bututu. To illar sa hajiya, kin san wannan mutane kan zauna wurin minti 45 zuwa ɗaya suna shaka. To suna shakan su din nan, banda wanda suke shaka, su kuma waɗanda suke kusa da su suna shaka, suna fura hayakin a iska suna sake shaka. Aka ce masu zama kamar minti 45 zuwa ɗaya sukan yi kamar wanda ya sha sigari kamar guda 100 ne ko 40 ma hada 50 zuwa 100, domin ka in ka dade a wurin kamar ko lokaci kana ƙara shakan wannan abin sigari nikotin din yana shiga jinin ka hajiya.
To ana iya cewa ya ma fi sigari illa kenan?
O ya fi wa sigari illa.
Subhanallahi. To ina ganin
domin yanda mutane, kin san mutane ba shi da warin sigari, kuma kana shakar kana yana dan daɗi a baki.
To saboda haka ba san
abubuwa da
illarsa ba. To ko za ka bayyana mana wasu daga cikin illolin nan ko kuma cututtukan da ke da alaƙa da wannan shisha ɗin?
To shisha ɗin kamar yadda abubuwan da sigari ke sawa, su sankaran makogoro, sankaran baki, sankaran harshe, da irin wahalar numfashi, da sankaran mafitsara duk yana kawowa. Kuma wannan abin kuma wani illarsa kuma wani lokaci da yake da shi. Akwai abubuwa da suke cikinsa wanda ake haɗawa da ake ƙona ɗin nan. Da Turanci ana kiransu heavy metals, waɗansu irin abubuwan rukunoni ne da ke ciki. Su ma ɗin nan kuma suna da illa a jikin ɗan Adam.
Suna da nasu illan kuma.
Suna da nasu illa a jikin ɗan Adam.
A saboda haka da illarsu da kuma na taban da aka sa duk sun haɗu.
Duk sun haɗu. Ko da ke yawancin mutane suna tsammani ba shi da wani illa, amma masu bincike suna bincike yanzu ma ana gargaɗin matasa, duk matasa sun fi amfani da wannan abin, ana gargaɗin matasa su rage sha domin illarsa yanzu ake ganewa, domin mutane suna tsammani ba shi da wani illa, domin za ka zauna ne ka shaƙa kawai haka, amma domin daɗe wanda ake shaƙansa a wuri ɗaya shi illarsa ke shi.
Tolo pepa. Wato shishin ya fi lofe kenan ma.
Domin kin kamar lofe ko sigari zaka sha, kamar sigari in zaka sha sigari ai minti hudu ko biyar ka karshen kara daya.
To haka kuma lofe kenan.
Haka lofe ba a daɗe, amma wannan zaka daɗe yawanci wasu zama wani suka yi wuri awa ɗaya suna shaƙan shi a shaƙa, ai magana a shaƙa. To kuma zaka shaƙa ne shiga cikin huhunka. Yawanci yadda suke yi kenan.
Yana bugarwa ne, yana sa maye ne kamar giya?
Bai sa maye, amma shi wannan abubuwan da ke cikinsa kamar abubuwan da ke cikin sigari haka bai sa maye, amma duk abubuwan da suke ta taruwa a cikin ɗan Adam.
To Allah ya sauke.
Amin, amin.
To likita, game da wannan shisha na akwai wani ƙarin bayani da za ka mana?
To wannan kin san shisha ɗin nan ba da guraren suma da gabar ta tsakiya ne.
Kasashen Laraba yake nan.
Kasashen Laraba da irin su take ɗin nan da Iran nan ya soma.
To
daga nan sai ya soma yaduwa zuwa irin su Turai, sannan ya soma zuwa kamar America kuma ya zo kasashenmu.
To Allah ya sauke.
Amin, amin. To Hajiya, ma ko inda wannan ya fito yanzu ana wayar mu mutane da kai da su daina shan wannan abin, yanda kamar yanda muke.
Saboda an gano illa da ke tattare da yin haka.
Saboda illa an gano haka, hajji shi yasa ake bude mutane kai yanzu su daina shan sa.
Ana wayar musu da kai. To Allah ya sauke.
Amin, amin.
A koda yaushe masu iya magana kan ce aka ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira.
Gaskiya ne, hajji.
Ina fatan shi malam Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure da shi da sauran masu sauraron mu suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana. To likita, mun ji illar shisha.
To Hajiya.
To shi kuma Abdullahi Sa'idu Abdullahi da Maturu yana son ya san wai amfanin cin namijin goro da kuma illarsa.
To cin namijin goro da Hajiya, yanda kamar abin da ke cikin kamar goro wanda muke ci kowane lokaci.
Eh.
Ɗaya ɗin nan. To akwai abubuwan da ake kamar kafin da sauran da ke ciki. To irin shi wannan. To shi ne ke sa in yasa za ka ga kamar ba ka bacci da sauri da sauransu. To cin shi dai bai kamata wuri ya cinka cin shi da yawa ba, kuma kana da ciwon zuciya kuma bai kamata ka rinka cin shi da yawa ba.
To yana ƙara sa tsananin ciwon ne?
Domin kin san caffeine da abubuwa haka sukan sa zuciyar mutum lokaci ya ƙara sauri.
To shi ma namijin goro yana da caffeine ne kamar goro?
Yana da shi kamar goro, Hajiya.
To
mutum zai ci a hankali.
A saboda haka in dai za a ci, a ci kada ranka da hang. Kada a rika ci a fiye da kima kenan.
Gaskiya haka yake, Hajiya.
Illar da ke tattare da cin goro shine kuma yake tattare da cin namijin goro?
Ko
akwai bambanci?
Ba wani bambanci ɗaya suke, Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin, amin.
To sai kuma wannan tambayar akan cewa me ke kawo bushewar fatar jiki ne wanda ke haifar da kaushi ko kuma tsagewar kafa ga mutum a lokacin sanyi. Wannan tambayar ta fito ne daga wajen Hussein Abba daga can jihar Bauchi.
To abin da ke kawo bushewar fata shine rashin damshi a fatar jikin ɗan Adam.
To
rashin damshi din nan wani lokaci ya danganta, akwai wasu ciwuka kamar irin ciwon shuga wani lokaci yana rage damshin fatar jikin ɗan Adam. To kuma wani lokaci shi yasa wani lokaci akan so mutum ya rika sa irin kamar mai wanda ke rage fitar damshi daga jikinka. Wanda ake kira moisturizing agent kenan da Turanci. To waɗanda sukan ƙara damshin kafar, amma in kafan ta cika tana bushewa ko wani lokaci tana tsagewa, musamman in kuma fatar jikinka ta baki ne da sauran suna tsagewa, to akwai rukunin abin da ke jikin da ke sa ƙari ƙarfin jikin ɗan Adam da baka da shi.
To kuma wannan matsala ta fi faruwa lokacin sanyi ne, dan ya ce lokacin sanyi.
Indai kana wannan naka na farkon lokaci ne na rukunin da muke magana, amma in lokacin sanyi ne rashin damshi din nan, shi irin mai din nan da ake shafawa, to dole ka rinka amfani da shi wanda zai ƙara damshin fatar jikinka. Domin lokacin sanyi kin san fatar jikin mutum takan bushe domin iskan bashi da ruwa a cikin sa. So in iska ta buki fatar jikin sai ta busar da fatar.
To
abin da ke kawo shi kenan.
To saboda haka
kamar nan kin san lokacin sanyi a kasashen Turawa, shi yasa wannan lokacin kan sa mutum ya rinka samun irin mai wanda ke ƙara damshin jikin sa.
To kai bayanin fatar mutum kenan. To rashin tsafta yana da nasaba da haka?
Rashin tsafta ma yana kawo wannan haja, shi yasa lokaci dole ka wanke fatar da kyau sannan ka sa shi wannan da ke ƙara damshin jikin.
To ina fatan yana kusa kuma ya ji wannan bayani. To ya sake wata tambaya.
To Hajiya.
Ya ce yaro ne lafiyayye, ana zaune kawai sai fara kumbura duk jikinsa gaba daya tun daga fuskarsa har kafarsa. Wannan wani irin ciwo ne?
To wannan Hajiya, akwai wani abu da ya shiga jikinsa wanda ko bai dace, amma wannan dole ya kai shi wurin likita domin ba za a tabbatar ba sai an bincika Hajiya.
Wani likitan yara zai kai shi ko kuma wani likita?
Wani likitan yara zai shi amfani Hajiya domin yawanci akwai abubuwa da yawa da ke kawo irin wannan Hajiya.
Ba za a sani ba kuma
sai an yi bincike.
To Allah ya sauwake.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu. Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaishe ki yanzu kan ga wani saƙo.
Kina kasancewa sashen Hausa na muryar Amurka ya dada fadadawa game da inganta shirye-shiryen dandalin VOA na matasa?
Da gaske kake?
Habawa, ai zaka samu labarun wasanni, shirin ilimi, kiwon lafiya, fasaha, samartaka, ga abin ya huce, kai har ma samun shirin nan na shasu duk zaka samu a shafin dandalin VOA.
To ya ake shiga wannan shafi?
Ta kwana gidan sauki mutumina, dauki wayar ka ta hannu ko kuma kwamfuta ka dangana www.dandalinvoa.com. Fasha mamaki, ga sauti, ga bidiyo, kai abin ba a cewa komai.
Dandalin VOA, duniya a tafin hannunku.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Jam'iyya mai mulki da ta 'yan adawa a Zimbabwe sun ce kotun kundin tsarin mulkin kasar ta saka ranar 22 ga watan Agusta a matsayin ranar da za ta saurari karar da bangaren 'yan adawan ya shigar wacce ke kalubalanta sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi. Shugaban 'yan adawa Nelson Chamisa ya sha kai a hannun shugaba Emmerson Mnangagwa da kuri'u kalilan, amma jam'iyyarsa ta yi ikirarin cewa an tafka babban kuskure a lissafin kidayar da aka yi. Saboda haka yana neman a sake sabon zaɓe ko kuma a rantsar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi a ranar 30 ga watan Yuli. Rasha ta ce sabbin takunkumin da Amurka ta kakabawa wani kamfanin ƙasarta da wasu na China da Singapore suna da illa kuma ba su da amfani. A ranar Laraba Amurka ta saka takunkumi akan kamfanoni uku domin ladabtar da su saboda ta zarge su da taimakawa Koriya ta Arewa kaucewa takunkumin ƙasa da ƙasa da aka kakaba mata. A jiya Alhamis mai kakar harkokin wajen Rasha ta ce matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya kan yadda za a sasanta rikicin nukiliyar na Koriya ta Arewa. Tsatsamar dangantakar shugaba Donald Trump da kafafun yaɗa labaran Amurka ta ƙara faɗaɗa a jiya Alhamis a lokacin da ɗaruruwan jaridun ƙasar suka ɗauki wani mataki na bai ɗaya domin kare 'yancin walwalar 'yan jarida, matakin da ba taɓa ganin irinsa ba. Wannan kamfe martani ne ga sukar da Trump yake yawan yi ma kafafun yaɗa labaran ƙasar. Aƙalla jaridu daban-daban 350 a sassan ƙasar aka shirya za su wallafa sharhi-sharhi na goyon bayan muhimmancin walwalar 'yan jarida da ƙarfin da suke da shi. Matakin da jaridun suka ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Trump yake yawan zargin kafafun yaɗa labarai babu ƙaƙƙautawa kan cewa suna yaɗa labaran bogi. Wata kotun tarayya a birnin New York ta tuhumi wasu 'yan ƙasar Sin su 22 da laifin fasa ƙorin wasu jabin kayayyaki zuwa nan Amurka.
To masu saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan su sai kuma da hantsi mu saki shigowa kafin mu sallama da ku muna taya iyalan Alhaji Suleiman Yusuf Fanta murnar ɗaurin auren ƴarsu Nabila da angonta Yunusa Shu'aibu gobe bayan sallar Juma'a gobe Juma'a kenan a unguwar Rogo Jos. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai amfani. Sannan muna yi wa Alhaji Umaru sarkin dawakin mai Sudan da iyalan Alhaji Sani sarki ta'aziyyar rasuwar shi Alhaji Sani sarkin wanda ya rasu shekaran jiya a garin Kwantakura. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma da dangana. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Muhammad da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injini mu na wannan lokacin David Magnus. Ni Ibrahim Kalamu sai Garba ke cewa sai da hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.